أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا جعل ملوك كنسركي wanda cikin rahamarsa da dudufinsa ya sake dawo da mu zagayo da mu wannan lokaci mai albarka na ainihin farawar ko shigowar watan Ramadan na wannan shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da tsayuwa da tsayawa akan ainihin ibada kamar yadda Allah ta'ala yake so kuma ne da shi muna roƙon Allah ta'ala ya kautar da mu daga dukkan wani sakaci wanda zai jawo da na sani Allah madaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da darasinmu na tafsiri kamar yadda shekarun nan da dama muke ta gudanar da wannan karatu cikin tausasawar Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu a wannan lokaci ma anin ya shiryar da mu ya haskaka mana ya anin daidaita anin takun mu da bayanan mu za mu tashi ne dai kan aya ta 197 a suratul baqara Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
الله مدعوكين سركيتي الحج شي أيكن حجي shi aikin haji ibada ta aikin haji ibadar da take ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Umar wanda Bukhari da Muslim duka suka rawaito hadisai da yawa suka tabbatar a waqtuhu lokacinsa shi aikin haji ashhurun ma'lumat waɗansu watanni ne sanannu ba ko da yaushe ake yin sa ba lokacin sa watanni ne sanannu wato
a sakajin sanuwari kusan baya bolin din ba zai kowa a jikin wani mai kunnatu ba kara sosai
Shawwal wa Zulqa'ada wa ashru layalin min Zulhijja wato lokacin aikin haji shiga ihrami na aikin haji yana farawa ne daga 1 ga watan Shawwal watan sallah kenan sallah bayan azumin watan Ramadan sannan cikakken watan Zulqa'ada sannan kwanaki 10 na Zulhijja to iyakarsu su ne lokaci na ɗaukar harami na aikin haji daga ɗaya ga watan Shawwal in mutum yayi niyya zai ya daukar haramin aikin haji ya ta zama a cikin sa har zuwa lokacin aiwatar da shi daga 8 zuwa 9 har zuwa ranar 13 ga watan Zulhijja. In kuma mutum ya makara matuƙa, to zai iya haraminsa ko ihraminsa ranar 9 ga watan Zulhijja, ranar Arafa, Shawwal har zuwa 10 Zulhijja. Waɗannan su ne kwanaki na ɗaukar harami ga wanda zai aikin haji. Wa qila kulluhu, wasu suka ce watan Zulhijja ɗin ma duka ya shiga. To menene bambanci tsakanin waɗannan maganganun guda biyu? A fahimtar malamin da suke ganin cewa watan Shawwal da watan Zulqa'ada da kuma kwanaki 10 na Zulhijja su ne kaɗai watannin aikin hajji, to suna ganin cewa wato baya halatta, ko kuma ka ce bayan an gama waɗannan kwanaki to mutum zai iya yin ihrami da yin umra, zai iya umra daban bayan wucewar kwanakin aikin haji, ko da kafin a ce watan Zulhijja ya ainihin ƙare. Amma waɗanda suke ganin cewa shi ma watan Zulhijja ga baki ɗayansa wata ne da yake ɓanta da aikin haji kaɗai, kamar Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja, to suna ganin cewa ba za a iya yin ihrami da ainihin umra ba, lokaci ne da yake ɓanta da aikin haji kaɗai. To akwai bambancin ra'ayi ko fahimta tsakanin malamai. Asali ma dai akwai malaman da suke ganin kwanakin shekara gabaki ɗaya kwanaki ne na wato ɗaukar ihrami na aikin haji. Kwanakin akwai wanda suke ganin cewa kwanakin shekara gabaki ɗaya ko da yaushe mutum zai iya ɗaukar ihramin aikin haji ba sai waɗannan watanni guda 3 ba. Amma akwai wanda suke ganin kuma cewa sai waɗannan watannin kaɗai ne. An samu saɓani tsakanin sahabbai da waɗanda suka biyo su a baya. Imamu Malik da Imamu Ahmad da Abu Hanifa duka suna ganin cewa shi ihrami na aikin haji zai taƙaita ne kaɗai a waɗannan watanni. Amma Imamu Shafi'i da waɗansu su suna ganin cewa tsawon shekara duk sanda ka ga dama in za ka iya zama cikin ihramin, to ka iya shiga ka jira lokacin gabatar da aikin haji. Ba a dai gabatar da shi kam sai waɗannan kwanaki daga ainihin ranar 9 ko 8 ga wata 9, 10, 11, 12 zuwa 13, nan ne ake gama ko ake gabatar da aikin haji har a gama. Saboda haka Allah ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat, shi aikin haji lokacinsa waɗansu watanni ne sanannu. Amma faɗin wannan cewa waɗansu watanni ne sanannu ko da yake fahimtar malamai ne wajen fassara wannan kalmar ta ashhurul ma'lumat, wannan jumla ta ashhurul ma'lumat shi ya kawo wannan saɓani. Amma dai mafi rinjayen shi ne cewa hajji ihraminsa yana taƙaita a waɗannan watannin guda 3, shi ne abinda yake da rinjaye. Faman farada fihinnal hajja, duk wanda ya ƙudurce aikin haji a waɗannan waɗannan watanni, wato wanda yayi harama ya farlanta wa kansa yayi niyya zai aikin haji bil ihram yayi harami daga miƙati yayi harami domin aikin haji fala rafasa, to kada yayi wani abu nanin jima'i, kada yayi jima'i ko batunsa. Rafas shine jima'i ko kuma abin da yake da dangantaka da shi ne daga maganganu, kada yayi wannan. Yinsa daga lokacin ihrami kafin ayi jifan jamra ran sallah, to wannan yana bata aikin hajjin gabaki daya, dole sai an sake. Wala fusuka, ko babu ainin fasikanci, wato aikata ayyukan sabo, ma'asin ayyukan sabo. Ko da yaushe ma an haramta ayyukan sabo ko yaushe, to amma babu kamar lokacin da mutum yayi ihrami zai haji ko umra, musamman lokacin da ake mutum yana cikin ihrami na aikin haji, aikata zunuban muninsa ya ƙara yawa a daidai wannan lokaci. Wala jidala fil haji, kuma banda babu ainihin jayayya, hisam jayayya, ja'in ja a cikin lokacin aikin haji. Wa ma taf'alu min khairin, kuma duk abin da kuka aikata na alkhairi a cikin wannan hali, ka sadaqatin kamar sadaqa, mutum yana cikin ihrami na aikin haji kuma ya kiyaye dokoki na aikin haji, baya kusantar mata, baya ma ambaton wani abu da ke da alaka da wannan, ya kiyaye aikin zunubai kuma ya kame harshensa daga jahinja tare da mutane, to sannan kuma Allah ya huwace masa wani abu na dukiya, yake banin ba da sadaka ko kuma dukkan wani abu nau'i na kyautatawa wanda zai kyautatawa mutane da shi, ya alam kullu, to Allah ta'ala ya san shi, yana sanar da shi, ko jazai kun bihi, Allah zai saka muku da abin da kuka yi na alkhairi aqiban nahyi an shar, bayan hani da aka ce kada ay rafas, kada a kusanci mata, kada ma ambaci wannan al'amarin, kuma kada a auka ma fasikanci wato zunubai, kada a samu tashin-tashinan a tsakani, wannan duka abubuwa ne da aka yi hani a kansu, sai kwadaitar akan aikata alkhairi. Wa huwa an yastamila makanan rafasil kalamul hasan, kalamul hasana, wato shine yayi amfani ko kuma yayi aiki da magana mai kyau madadin maganganu na basa ko maganganu na motsa sha'awa. Wa makanan fusuqil birra wat taqwa, kuma madadin fasikanci aikata zunubi, to ya kyautata kuma yayi abin da ke tsoron Allah ne. ومكان الجبال والوفاق الجدال الوفاق والأخلاق الحميدة مدد جاء جاءكما تأسامو حد كي وانشيرهم كي سكان متاني دا حالي نيبو ومعنى إتتي كرم تروع دين المسلم كل تنا إرشادي شرير وإزوى كاوى وأبوبوى sannan da hannuna na abubuwa. Inna la ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, daga aya guda Allah ya hada majami ababin da suka tattara kyawawan abubuwa da kuma ababin da suka tattara nuna na abubuwa. Allah yana umarni da adalci da kyautatawa, sannan yana umarni da asada zumunci, a kyautatawa in uwa, a kyautatawa raunana marayu, sannan kuma yana hana alfasha maganganun munana da kazaman ayyuka wal munkari munanan ayyuka wal baghi da zalunci, a nuna ma waɗansu bayan Allah tun ƙarfi a zalunce su, yana hana wannan. Summa zakara Allah subhanahu wa ta'ala, sannan Allah madaukin sarki sai ambata annal hajja لا يجب إلا على المستطيع من جهة صحته هجي بايا وجبا سيقا وندي كدئي تفسكر لافية لما تنجي زمنتو باهي دا لافية أمرا يوصى yana da shamajika yadda ba zai iya yin aiki ba Allah bai farlanta masa haji ba wala hurukubuhu idza ajaza anil mashi kuma yana da damar ya hau wani abin hawa idan ya kasa yin tafiya eh ko da ma mutum zai iya tafiya da kafa babu laifi idan ya ya hau abin hawa musamman ma wanda yake da nisa wazadu allazi yusil ila makkah da kuma guzarin da zai yi sadar da shi zuwa makka zuwa da dawowa dole sai da wannan wannan hadisi wanda an yi magana a kansa da ke cewa al-istita'a azhuwa zadu wa rahila iko din da ake nufi da Allah ta'ala ya ce liman istata'a ilayhi sabila shine azadu wa rahila guzuri da kuma abin hawa wa kana ahlul yaman yahujuna bila zadi فيكونون كلا على الناس فأمروا بأخذه أمرا عاما أي أنسمتان أقول أنسمتاني متاني يمن ألوكة سنة زوا أكين هاجي باتار دا بزري با تسيسكي كسان تيوا نوي دا كما أوينيا أكم متاني يعني دا سوكو تفيد بزري سيسكي نحن المتوكلون موني ما استوكلي أمون دو غرد الله wato ba sai mun dauki guzuri ba amma kuma in sun je can dole sai ta sa matsuwa sai ta sa suna roƙon mutane to sai zama akwai kuntatawa jama'a sannan akwai kuma kaskanci to fa umiru bi akhzihi amran am sai aka umarce su da daukar guzuri gamamman umarni wanda ba su kadai ba umarnin sai zama ya shafi kowa dama kuma sunnar alqur'ani kenan in wani mutum ko ɗan su mutane ko wata jama'a suka zama sababi na saukar wani hukunci to sai ya shafi kowa ya shafi duk sauran al'umma da su biyo baya ta shi yan wannan hukunci wa huwa amal li jami'i man hajja wato umarni da cewa a nemi guzuri a rike kafin a tafi aikin haji guzurin da zai isa samun wannan din ma ya zama shine sharadi wannan ya game kowa da kowa baya halatta mutum ya dora wa kansa dawainiyar tafiya aikin haji alhali ba shi da guzurin tafiya malami suka ce hatta ma ga mai iyalai sai in yana mallakar abin da zai bar wa iyalansa har ya je ya dawo abin da zai infaki dawainiyar kansa har ya je ya dawo to sannan ne ikon ya kammala faqala Allah ta'ala sai ce wata zawwadu kuma ku tanadi guzuri ku nemi guzuri ku dauki guzuri mai ballighukum li safar abinda zai zama muku abinda zai ishe ku ya isar da ku a tafiyar taku walaysa al-maqsudu bizadi al-ma'ruf faqat kuma abinda ake nufi da guzurin ba iyakar guzurin dukiya ba kadai ake nufi ko da yake guzuri na dukiya din na da muhimmanci saboda abincin mutum da sauran bukatunsa na darura da kuma bukatun su ke da muhimmanci wani lokaci ma har da ainihin tallafawar in dama ta samu mutum ya tallafa ma waɗansu ma in guzurin nasa yana da yawa to saboda haka ba dukiyar kadai bace ba duk da muhimmancinta bal huwa am guzarin wani abu ne gamamme shi yasa Allah ta'ala ya ce fa inna khayra zadi taqwa lalle mafi alkhairi mafi kyawun guzari da za a tanada a halin tafiya aikin haji ko kuma kowace tafiya ma da ma tafiyar rayuwa ta bil adam ga baki da a wannan duniya wato guzari mafi alkhairi shine guzarin tsoron Allah ko da an samu guzari na dukiya in babu guzuri na tsoron Allah to za a je ne a yi aiki a yi balimbito amma aikin ba zai biya bukata inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karbawa masu tsoron Allah ne wanda zai yi aiki domin biyayya ga Allah da ikhlasi da kuma kiyayewa kiyaye hukunce-hukunce da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, shine mai takwa, to shine zai samu kabuli, wato karbar aikinsa wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. In baka san menene takwa ba, yace ittiba'u jami'il ma'amurati ma amkana wa tarkul manhiyat, to shine bin dukkan umarce-umarce da abin da aka yi umarni da aikata shi, wato mutum yayi iyakar kokarinsa wajen aiwatarwa. Ima amartukum bihi ke mana haifukum an fa'altani bu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu masalatu, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da na umarce ku, abin da na hane ku, ku nisanta, nan bai bada wani uzuri ba, dan babu wani abu da Allah ya hana da mutum zai ce garura ce dole sai ya rayu da wannan, babu damar barinsa. Amma umarni wani lokaci sai zama iko da dama ta gaza, shine bin dukkan umarce-umarce gwargwadon abin da ya samu, gwargwadon iko da kuma barin ababen da aka hana. Wato wanda ya tanadi guzuri a tafiyarsa ta hajji ko umra, sannan ya tanadi tsoron Allah, wannan ya kammala guzuri na karɓuwar aikinsa da samun nasara cikin aikin duniya da lahira. Kuma wannan na fahimtar da mu cewa lallai guzuri na tsoron Allah abu ne da ya kamaci kuma ya zama darura, dole a same shi a rayuwar musulmi. A duk inda kake, idan akwai takawa tare da kai, to za ta raka ka kuma za ka kai ga nasara. Ittaqillaha haythu ma kunta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji tsoron Allah duk inda kake. Wattaquni ya ulil albab, kuma ku ji tsorona ya ma'abuta hankula. Ai zawi al-uqulu ma'abuta hankula, hankula da suke da ainihin wato ma'abuta basira ake nufi, hankula da suke fahimtar zancen Allah da hukuncinsa da ainihin muhimmancin riko da wannan. Kamar da yace
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
الله يكسر كيتي. ليس عليكم جناح، باب ليفي أكمكو ومسلمي، باب ليفي أكمكو في أن تبتغوا فضلا من ربكم وتتكن نيمانكو في أن تبتغوا أي في ابتغائكم وتباب ليفي كنيما وتفضل من ربكم فللا وتبيوا فدب أمين جمكو arziki kenan. Bitijarati fil hajj, wato ta yin tanyar kasuwanci a lokacin aikin hajji, babu laifi in niyya ta inganta ta kyautatu cewa abin da ya motsa mutum zuwa ga aikin shine ibada, shine sauke farali ko kuma samun falalar hajji na nafila. Misali inda ya sauke farali, amma dai zai amfani da wannan daman ne ainihin ya nemi farallar Allah ta kaso shi, wannan babu laifi. Wanda ya zama niyyar ta abin duniya ko kasuwanci ita ce gigo a gurinsa, to shi ne yake da laifi ko kunci da rashin ingancin abin da ya yi. Amma wanda ibadar ita ce ainihin makasudi, amma kasuwanci wani abu ne tare mai biyowa baya, dama ce mutum ya amfani da shi, babu laifi a kan wannan. Wasu sun kuntata da hakan ne ko sun yi tambaya ne a game da hakan, to shi ne aka ba su amsa aka bayo al'umma amsa cewa babu laifi a kanku ku nemi arzikin Allah ku nemi faralarsa a lokacin tijarati fil haji da yin kasuwanci a lokacin aikin haji wa huwa min fawaidi hadha al haji limasalihikum dunyawiyya wato domin maslahohin ku yana da kisa fa'idodin aikin haji saboda maslahohi na duniya shi ita ibada da riko da addini a tsari na musulunci yana tattara rayuwa da kuma ainihin addinin gabaki daya abinda zai gyara rayuwar bawa sannan ya kyautata makomarsa saboda haka in an je an gabatar da ibadoji neman kusaci a wajen Allah a lokacin aikin haji an gama to babu laifi kuma ayi safara ayi sai kayan kasuwanci kayan fatauci a tafi da shi inda dai za a je a sayar kuma babu laifi ma a je da shi tun daga lokacin tafiya fa iza afattum min arafat kuma idan za ku anin tunkuda ku farara daga arafa ku bar arafa zuwa Muzdalifa wato ba'da wuqufi biha bayan ku tsaya a arafa mana idan za ku bar arafa wurin tsayuwa na arafa in za ku bari domin tafiya wato Muzdalifa da ake kira jama'a to fazkurullah ku dinga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala mana idan kun tafi can zuwa ani Muzdalifa daga arafa kun kwana a Muzdalifa idan kun bar arafa a wunin tara ga wata bayan rana ta faɗi an haƙaƙe faɗuwarta kun je Muzdalifa kun kwana to fazkurullah ku ambaci Allah ba'da al-mabiti bi Muzdalifa bayan kwananku a Muzdalifa bi talbiyati wa tahlili wa du'a ku dinga nana ta talbiya labbaika allahumma labbaik mutai ku dinga yawanta hailala la ilaha illallah la ilaha illallah sannan ku yawanta addu'a inda al-mash'aril haram anin a gurin mash'arul haram wani guri ne da ake tsayawa wani karamin dutse ne a ƙarshen Muzdalifa da ake kira sa Jabal Uzza ya zo a cikin hadisin Jabir riwayar Imam Muslim a sahihin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi yazkurullah wa yad'u hatta asfara jiddan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a mash'arul haram inda wannan karamin dutse yake yana ta ambaton Allah yana yin addu'a har gari ya waye matuƙa amma kafin rana ta fito sai ya bar wannan gurin ya kama hanyar Mina dama can din ya yi sallar asuba ne da wuri sosai alfijir yana ketowa da aka tabbatar alfijir ya keto sai ya salla yana salla kuma sai ya ainihin rarrafo zuwa wurin mashar'ul haram ya yi ta zikiri da addu'a har gari ya yi haske sosai kafin rana ta fito sannan sai ya taho shi da jama'a ya zuwa Mina domin jifan jamra ta ƙarshe safiyar sallah kenan a dogon hadisin na Jabir ya tabbatar da wannan to wannan shine abin da Allah ta'ala yake ambatawa idan kun tsaya a Arafa zuwa Magariba rana ta faɗi aka haƙaƙe to kuka je wa kwana a Muzdalifa to a safiyar sallah bayan sallar asuba to ku ambaci Allah da yawa a mash'arul haram da can a lokacin jahiliya hajjin da suke na gargajiya ana tsaya suna tsayuwar arafa amma in rana ta yi ja ta yi wato kafin ta faɗi lokacin da ta yi ja to sai su bar arafa su tafi Muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai sunnanta tsayawa lalle dole a jira har ranar ta fadi a tabbatar da wannan sannan a wuce kuma can ne za a yi sallar magariba da isha jama'a ta akhir sannan a yi sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nafila ba sai ya kwanta ya huta shi da jama'a akai sallar asuba kuma da wuri yazo ya tsaya a masharul haram ya yi zikiri da addu'a kafin ya bar gurin dabda fitowar rani Allah ya ce wazkuruhu kama hada ku ambaci Allah ambato mai yawa kama hada saboda shiryar da ku da yayi saboda shiryar da ku da yayi li ma'alimi dinihi wa manasiki hajji domin sannan addininsa da kuma yadda za a gudanar da ayyukan ibada na hajji wal kafu litta'ali kafin ta ta'alini ce wato kama hadakum aidima kama a ce lima hadakum wa ku ambaci Allah da yawa saboda shiryar da ku da yayi da Allah shiryar da ku zuwa ga addinin musulunci kuma shar'anta muku waɗannan ibadoji to ya yi ku babbar ni'ima wacce ta cancanci ku yawanta godiya a gare shi ku yawanta ambatonsa to ku ambace shi da yawa saboda shiryar da ku da yayi wa in kuntum min qablihi kuma lallai kun kasance min qablihi kafin shiryar da ku da yayi qabla guda kafin shiryar da ku zuwa ga addinin musulunci lamin al-dhalin kuna cikin lalle kuna cikin matattu da abin da kuke yi akan bata ne jahilci rashin sani ana kafirci ana shirka ana abubuwa marasa kyau na fasikanci da yawa sannan akwai tashin tashina tashin tashin hankula da zub da jini yaƙi yaƙi na banza na zalunci ana ta yi sannan abin da ake yi da sunan ibadar dukansa ya gurɓace an lalata shi shirka da bid'a da son zuciya sun shiga ciki saboda haka ana dai cikin addala an ɓalɓalce ba san abin da ake yi ba to Allah ta'ala ya dawo da mutane tafarki madaidaici tun daga imanin da aka daidaita mutane akan fahimtar bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da kuma riƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai a matsayin manzo mai shiryar da mutane zuwa ga yadda za a yi bautar aka tsara shari'ar komai da komai aka daidaita mutane aka mai da su an tafarki madaidaici to wannan ya cancanci a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mutaka a ambace shi kuma a yaba masa Allah ta'ala ya ce summa afidu min haythu afada an-nas sa'annan ko ƙurin shawa ku gangara zuwa Musdalifa ta inda sauran mutane suka gangara suka tafi wa huwa amma li jami'i man hajja wannan umarni ne ga kowa wanda yake haji an wajabta masa cewa ya tsaya a Arafa ainihin aunin tara ga ainihin Zulhijja daga bayan zawali an yi sallar azhar da asar jama'a ta kade fa sai har ana tafadi a tabbatar da faduwarta sannan sai a tafi a farara ko a gangara zuwa wato a tafi zuwa ga Musdalifa min haisu afada an-nas ay min arafa ya zama tafiyar ku Musdalifa daga Arafa ne kuma Quraisha kamar kowa ya zama hakan za ku yi bi an taqifu biha ma'a wato abin da ake nufi kuma Quraishawa ku tsaya a Arafa tare da sauran mutane wa kanu yaqifuna bil muzdalifati tarafu'an anil wuquf ma'ahu wato su Quraishawa kafin saukar wannan aya su a zamanin da ake haji hajin gargajiya wato haji kafin musulunci to su sun kasance ba sa saiwa Arafa sauran mutane ne kabilu sauran kabilu su suke tsayawa a Arafat amma su kawai a Musdalifa suke farko da ƙarshe to suna kiran kansu da al-Hums wai su wata daraja ce da suka keɓanta da ita a matsayinsu na waɗanda suke anin a wato masallaci mai alfarma Ka'aba da kewaye su ne masu daraja kazalika saboda haka su ba za su yi tarayya da sauran ƙabilu na Larabawa ba wajen tsayuwa a Arafat ba to da ka gabaki ɗaya su ba ruwansu da Arafa su a Musdalifa suke amma sauran ƙabilu sauran Larabawa sauran mutane duka sai suka je sai sun tsaya a Arafa sannan sai su taho zuwa Muzdalifa ko da yake su din ma dai ba daidai din suke yi ba to amma da su Qurayshawa din da sauran kabilu duka aka yi umarni cewa a koma a tsaya tsayuwar Arafa daga bayan tsawali har a tabbatar da rana ta fadi sannan daga nan a karasa a tunkuda zuwa Muzdalifa a kwana a can kafin washe gari a sake biyo tafiya zuwa Mina to Allah ta'ala ya hana shi wannan kyama da suke wa sauran mutane ko wato jiji da kai da girman kai da ya hana shi dinga tsayawa tare da mutane su Qurayshawa yace sun ma'afiru sannan ku tafi ko ku taho zuwa gani Muzdalifa min haisu afadan nas ta daga gurin da sauran mutane suka taho kar ya zama kun tsaya ko sai dai a zuwa can duk kuma ku je can ɗin ku tsaya in za a taho sai ku taho tare da su kamar kowa wastaghfirullah ku roƙi Allah gafara min zunubikum daga zunuban kowace motsawa abinda ake so ci ibada ya zama an haɗa ta da roƙon gafara ya gafara Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama saboda wannan Allah madaukin sarki ya saka wato aikin haji cewa ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka da suke kankare zanubai in an kiyaye shi a bisa ka'ida an yi shi da ikhlasi kuma an yi shi da kiyayewa alhajjul mabrur laysa lahu jada'un ila aljanna ingantaccen haji nagartacce bai da sakamako a face aljanna da dai sauran hadisan suke nuna kafarar da aikin haji ke yi da haka ana yi umarni cewa a roƙi gafara Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai yawan gafara ne mai yawan kowace ibada za a ganta sarkafe da istighfari ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama daga sallah abinda yake fara yi shine ce astaghfirullah 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 to haka nan ne
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
نعم الله فوقين سركيتي وإذا قضيتم مناسككم كما يدنكك إيدا إبادو دنكو نأيكم حجي in kuka gama ayyukanku na hajji qadaitum yani addaitum in kun gama sauke ayyukanku na ibadar aikin haji ibadati hajjikum bi an ramaitum jamratul aqaba kun yi jifa a jamratul aqaba ran sallah din kenan ya an dawo daga Muzdalifa jifa da ake yi da safe wa tuftum kuma kuka yi tawafi tawaful ifada wanda yake tawafi ne na rukuni wastaqarartum bi mina kuma kuka sake komawa mina domin jifa na tsawon kwanaki biyu ga wanda ya takaita ko zuwa har hukuma ga wanda ya cika to fazkurullah to ku ambaci Allah madaukakin sarki bi takbiri wassana da kabbarbari da ainihin yabo ga Allah madaukakin sarki da ainihin karshen aikin kenan wannan zama da za a yi na kwanaki biyu zuwa uku ku dinga ambaton Allah da yawa ku dinga yawan ta zikiri eh Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin Bukhari da Muslim da wasu malaman cewa ayyamut tashri ayyamu aklin wa shurbin wa zikrin lillahi ta'ala wa zikrin lillahi ta'ala kwanakin zama mina kwanaki ne na ci da sha da kuma ambaton Allah subhanahu wataala wannan ambaton yake nufi ana sa yawan ta ambaton ba a yin azumi a wannan kwanakin an hana amma dai wato a yawan ta ambaton Allah a yawan ta ambaton Allah ka zikirkum aba'akum kamar ambaton ubanninku da kuke yi a da can zamanin jahilci zamanin da kuke yi ibada ta haji ainin tsari na jahiliya ko gargajiya ai kama kuntum tazkurunahum inda faragi hajjikum bil mufakhara kamar da kuke ambaton iyayenku da kakanninku yayin da kuka gama hajjin ku kuna ta alfahari kuna ta ainihin bayyana matsayin iyayenku da kakanni a lokacin duk wanda ya gama aikin haji a gurin guri a Mina sai su dinga tsayawa mutum sai tsaya a dandali su dinga bayani yana cewa kakana shine mai matsayi kaza ya ciyar da dukiya ya ɗauki nauyin diya ta mutane ya raba gardama kaza da kaza yayi kaza yayi kaza abin da suke ta yi kenan kowa yana ta kokarin ya bayyana wai shi wato dan manyan mutane ne waɗanda suka ne gabatar da ayyuka na taimako ko kuma abubuwa na ainihin wato samun suna da samun matsayi a wurin jama'a kowa abin da ke ta yi matsayin da al'ummar larabawa suke da san alfahari da san nuna matsayi to suna da wannan abin da suka yi ta yi kenan ba su da sai wannan to Allah ta'ala da ya kawo gyara na musulunci to sai ya musanya musu wancan mummunan al'ada wacce ba ta da wata fa'ida face ɓata lokaci da ma faɗar abin da yake ba gaskiya ba ne wani lokaci mutum ya yabi kansa ko ya yabi wani da abin da ma ba shi da shi ko ba gaskiya ba ne ba kuma amma gaskiyan ne babu wani amfani game da haka sai aka canza wannan da ambaton Allah da yawa da ambaton Allah da yawa akwai dambin lada a ciki sannan akwai gyaran zukata a ciki sannan kuma akwai yawan addu'a abinda zai janyo yawan alkhairi na duniya da lahira to sai Allah ta'ala ya shiryar da mutane zuwa ga mafificin aiki ya ce fazkurullah ku ambaci Allah zikirkum aba'akum irin yadda kuke ambatan ubanninku aw ashadda dhikra har ma ya zama ya fi tsananin yawan ambato ba wai ana nufin koma ya fi ba a'a kamar yadda cewa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun yawa bal yazidun wato har ma su mutu haka abin da ake so ambaton ku ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto da yawa matuƙa fiye da ambato da kuka ma iyayenku na alfahari babu shakka ga wanda yake da imani ya san Allah ai zikirin da zai yi kuma yake yi abu ne mai yawa wanda baya da iyaka kuma da Allah ya umarni waskurullah katiran la'allakum tuflihun to ga bayan za a yi wani ya iya yaban wani uba ko kaka yabo mai yawa irin wanda mumini sai ma Allah subhanahu wataala saboda haka yace ko ambaci Allah kane duke ambaton ubanninku madadin ambaton ubanninku to ku bar ambaton ubanninku ku ambaci Allah da yawa sosai fiye da ma ambaton da kuke yi ma ainihin iyayenku da kakanni faminan nasi to kuma cikin addu'o'in da ake yi a wannan gaba na aka gama aikin haji ko ana dab da gamawa ana nan wuraren da ake yawan ainihin zikiri da addu'a to mutane sun kasu kashi biyu wani hidimomin duniya da bukatunta ne kawai a gabansa to wani kuma ya fahimci gaskiya saboda haka gyaruwar duniyarsa da addininsa ko kuma ce duniyarsa da lahirarsa shine abin da ke gabansa to shine Allah ta'ala ya bamu labarin yadda mutane din suka kaso a irin addu'o'in da suke yi a wannan guri yace faminan nasi cikin mutane man yaqulu rabbana atina fid dunya akwai wanda zai ce in zai yi addu'a ya ubangijinmu ka ba mu wato nasiban wani rabo fi dunya a duniya wai ta sai a bashi shi malaman da suka ce sai ka je shi iyakar abin da zai ta roko ya Allah ka sanya wannan damana ta zama damana ce mai albarka ka sanya wannan kasuwancin ya bunƙasa ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya duk abin da zai roka hidimomi ne na duniya kuma akwai shigan haka a wurin gafalallin mutane a yanzu haka ko ba haka ba za ka ga waɗansu mutane in ka ga sun daddage a kan addu'a to lallai ne hidimar duniya ce suna kwaɗayin samun wani abu ko kuma suna tsoron wani abu kada ya same su to nan ne za a dage da addu'a ya zama zo du'a in arif addu'a mai faɗi yayi ya sa a yi ta yi masa haka nan wasu ma dukiyarsu suke watsawa a yi ta addu'a domin neman cimma wata buƙata ta duniya ko kuma neman kuɓuta daga wata barazana amma dai magana ce ta lahira wannan bai damu da ita ba akwai gama garin mutane waɗanda suka yi rauni sosai ta sashen riko da addini da fahimtarsa wani kana jin sama wato yana gama sallah irin wacce ya yi ta ga ya tofa Allah ka ba mu ce da sha da sutura da kaza kawai shikenan ba sai ka ga ya tashi kawai ya yi gaba wani ko nafila ba zai ya dai ta fitar laifi ba ga wannan akwai kusuri akwai gazawa akwai kasawa a ce mutum roƙonsa a guri mai daraja a guri mai alfarma kai ko da yaushe ma a ce duniya kaɗai zai roƙa wanda in ma ya samu buƙatar tabiya ta yi wani abu ne na wucin gadi kuma abu ne kaɗan ƙulmata a duniya kanil Allah ya ce amfani da wurin abin duniya ɗan kaɗan ne to fa yau taro to zai roƙi abin duniya sai a bashi gwargwadon abin da Allah ya so ba abin da shi ya roƙa duka ba ba dole ne a bashi duk abin da yake nema ba amma dai abin da Allah ta'ala ya kaddara zai bashi sai ya bashi shi amma lahu fil akhirati min khalaq to amma ba yi da rabo a lahira saboda bai yi aiki domin lahirar ba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana amma kuma cikinsu akwai wanda yake cewa wanda zai ce idan zai yi addu'a rabbana ya ubangijinmu atina ka ba mu hasanatan kyakkyawa fid dunya a duniya ba a hana mumini roƙon Allah kyakkyawan abu ba a duniya roƙon dukiya ta halal roƙon ainihin ƙoshin lafiya da duka sauran nemomi da suka halatta waɗanda za su taimaka a samu walwala a samu sukuni na ainihin zaman duniya ainihin wato a bauta wa Allah to a cikinsu akwai wanda ke roƙon Allah wannan wa fil akhirati hasana kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira wanda ita ce aljanna da samun yardar Allah subhanahu wataala wa qina azaban nar kun ka kare mu daga azabar wuta bi adami dukhulihi wato da rashin shigarta nan dukhulihi ya ce amma bi adami dukhulihi wato rashin shigarta kada a shiga cikinta wa hadha bayanu lima kana alaihi al-mushriku wa halil mu'minin bayani ne ga abinda halin wato abinda mushrikai suke a kansa wa halil mu'minin da kuma bayanin mu'minai wal qasd bihi abinda da ake nufi da wannan alhassu ala talabi khairin darai kwadaitarwa akan a nemi alkhairi na gidaje biyun duka duniya da lahira duka na Allah ne shi ne mai bayarwa saboda haka a roƙe shi alkhairin duniya da na lahira kama wa adami sawabi alai kamar da Allah ta'ala ya alƙawari cewa zai ba da kyakkyawan sakamako akan haka Anas radiyallahu anhu yana cewa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance mafi yawan addu'ar da yake yi ita ce wannan rabbana allahumma atina kuma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yake cewa wani lokaci in ya takaita addu'a ita kadai ma yake yi ko kuma in yayi addu'a addu'o'i daban-daban da yawa ma to zai saka ta a ciki saboda muhimmancin ta. Aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbul jawami'a min addu'a, annabi sallallahu alaihi wasallama yakan so addu'o'i da suka tattara ma'ana mai yawa, ma'ana kaman wannan addu'ar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو داك سنة كي قديتر وا كاروكو دا وانا الله تعالى يتي الله تعالى يتي أولئك لهم نصيب مما كسبوا تو وأن سنة دا ربو سنة دا ساكمكو ثواب من أي ما كسبوا سنة دا ساكمكو نابن دا سكيتا تلسا ai amilu min alhajji wal du'a, aikin haji da suka yi da kuma addu'a da suka yi, ko ba a gaba aikin haji ba ko wani irin aiki na gari da aka yi shi bayan an yi shi yadda ya kamata yadda aka shar'anta a cikin don Allah, akwai ladan wannan sannan aka yi addu'a irin wannan addu'ar neman kyakkyawar rayuwa da kuma kyakkyawar makoma, to Allah ya yi alkawari zai baiwa irin wa'annan bayi masu haɗa kyakkyawan aiki tare da kyakkyawar addu'a sakamako na abin da suka aikata. In an kyakkyawan aiki ma to akwai buƙatar a gama shi kuma da addu'a, ko ba haka ba? Domin ɗan adam hajifi ne, duk ƙoƙarinsa na gani ya yi daidai to sai an samu kusuri, sai an samu gazawa da ainihin kasawa, to addu'a ko kuma roƙon gafara shi zai cika ta wannan gibi cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kuma ba da za a yi mumini musulmi ya kauracewa aikin ko kuma ya ƙi yin aikin yadda ya kamata ya dogara da yin addu'a kaɗai, ko ba haka ba? Ba zai yi a yi watsi da aiki na gari ba, ko a yi aiki na gari amma ba yadda aka ce a yi shi ba, abinda zai sa ya zama ba na gari ɗin ba. Da wani zai je ya yi aikin hajji ko ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi dukkan wani abu da zai yi amma bai yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin ya koyar da shi ba, ya yi shi dai kawai je kana yi ka, kaga wannan aikin ba zai biya buƙata ba, ko kuma an bari aikin ma baki ɗaya ba yadda za a yi addu'a ko wani zikiri ya tsaya a madadin aiki. Kenan dole sai an haɗa aiki nagartacce, sannan a yi addu'a a ambaci Allah, ambato ingantacce shi ma daidai da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai a samu cikakken rabo na sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Babu sarihul hisab, Allah mai gaggawar hisabi ne, ayyujibu du'a, yana amsa addu'a, wa sarihul hisab kuma yana gaggautar da hisabi, ko da yake hisabi game da ayyukan da bayi za su yi a ranar tashin alkiyama ne. Jinkirtuwarsa ta sa da yawa daga cikin kangararrun mutane kafirai suna cewa ma ba gaskiya ba ne, ko kuma suna cewa to tunda ba yanzu ba ne, ba ma san yaushe ne ba yaushe mutum zai tarnaƙi ya dabaibaye rayuwarsa akan wani abu wanda ba ya za a yi shi ba, amma san san da za a yi shi ba. Shedan yakan yi galaba a kansu sai ya saka su ainihin wato su dinga munanan ayyuka ko su fi kyawawan ayyuka, har ma wato Allah ta'ala ya ankara da mu a kan wannan ce innahum yarawnahu ba'idan wa arahu qariba, su mutane suna ganin kafirai suna ganin ta da bayi da saka musu da musu hisabi cewa wani abu ne mai nisa, amma muna ganin sa kusa. Allah ya nana ta cikin littafin sa cewa shi mai gaggawar hisabi ne, ma'ana ko da yake akwai jinkiri kafin ya zo, amma duk abin da zai zo ai mai zuwa ne ko mai tabbata ne, kuma in ya zo din ya tabbata ba mai daga shi ba zai ba za a daga shi ba, ya zo kenan. Kuma in an zo aiwatar da shi din haka Allah zai aiwatar da shi cikin gaggawa a cikin kudurarsa, min da ya zo a hadisi gurgurdan rabi yini Allah ta'ala zai wa bayinsa hisabi baki daya. To Allah ta'ala ya dace da mu karanta mana wannan ayat.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
نعم أنا بكين سركي يتي واشكر الله وأنبتي الله بالتكبير دكبر بريد ذاكوي عند رمي الجمار لوكة عند ذاكوي جيفا جمروري جمرة أكوشي رانا صلى رانا القومة jifan da ake yi da safi a jamratul aqaba ne wato jamrar karshe din ita ce za a yi jifa amma sauran kwanaki uku biyu zuwa uku da za a yi akwai jamra ta farko da ta tsakiya da ta karshe kowanne za a yi jifa da tsakuwa bakwai tare da kabbara za a yi addu'o'i sosai a jamrar farko gurin jifa na farko da na biyu amma na karshe ba a tsaya sai a wuce a kowane yini haka za a yi yini biyu ko uku to ku ambaci Allah da yawa a cikin waɗannan ainihin a kwanaki wa khalfa salawat haka ma ku ambaci Allah da yawa ku yi kabbar bari da yawa a bayan salloli salawatul mafruda salloli da aka farlanta al khamsata ashara kwana goma sha biyar min zuhri yawmin nahar daga azhar din wato ranar yanka ran sallah din kenan daga bayan sallar azhar ranar yanka to ku dinga kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma sauran sai wogin da ake yi da wa alal hadahi wal hadaya haka nan ku ambaci Allah da yawa a kan dabbobin layyar za ku yanka da kuma hadawin da za ku yanka ko soke kowace za a yanka a ce bismillah Allahu akbar rabbana taqabbal minna misali to kaga zai zama ana yawan ambaton Allah bayan zikirori da wurdai da addu'o'i da aka saba yi na yau da kullum fi ayyamin ma'duda a cikin kwanaki ababen kirgawa ayyamin tashriqi salasa kwanakin shanya nama guda uku wato asalin kwanaki wato hukun ne ran sallah sana uku da suka biyo bayan amma dai hukun su ake kira ayyamut tashriq ranar goma ita ce ranar farko ranar fara yanka da wacce ta mita da wacce ta mita wato yini uku nan su ne na yanka a wurin jamhuri akwai wanda suka ce za a iya yanka har zuwa yini na hudu ma amma dai mafi rinjayen shi ne ranar goma da sha ɗaya da sha biyu su ne ranar kun yanka amma na hudun ba ranar yanka ba ne amma da cikin ayyamut tashri waɗanda ba a yin azumi a cikinsu sai dai ambaton Allah tabaraka wa ta'ala faman ta'ajjala fi yawmain wanda dai ya gaggauta ai istajala bin nafri min mina wato ya gaggawar tashi domin ya baro mina shine nafri nafar da fataha shine abin da ake wato fassarawa da jama'a yin tsirari wanda ba su da yawa nafar da fata amma nafru wato wannan fita kenan tashi daga nan gurin zuwa in firu khifafan wasu kana ilu afnasu ko ku fita cikin halin sassauci ko halin nauyi nafrin mina wato fita daga mina wanda ya gaggawa ya baro mina ya kwana ɗaya wuni na biyu shi ma wato shi kenan kafin dare ya shigo sai ya baro don dare ya riski mutum babu damar ya fita kuma sai ya kwana amma dai a ƙarshen yini na biyun sai ya ga damar ya taho to shi kenan babu laifi fala isma alaihi ba shi da laifi da wannan gaggautawar da ya yi saurin tahowa saurin baro mina da ya yi bayan kwana biyu yini biyu to wannan babu laifi waman ta'akhara wanda kuma ya jinkirta biha yana amina din hatta bata lilata salisi har ya kwana darin na uku war maji marahu ya jifa a jamrorin fala isma alaihi ba ya da laifi bizalika da wannan ai hum muhayyaruna fi zalika an ba su zaɓi kan wannan kowanne mutum yayi to an yarje masa kuma an amince bai da nakaso aikin hajjin sa sai dai sanannan abu ne cewa wanda ya dauki lokaci mafi tsawo ya adadi mafi yawa to falalarsa za ta fi amma wanda ya takaita din ma bai samu wani nakaso ba bai aikata wani laifi ba amma wa nafiyul ismi kore laifi cewa babu zunubi wannan liman yattaqa ga wanda yake tsoron Allah ne liman yattaqa Allah fi haji ga wanda yake tsoron Allah cikin hajjin sa idan wal haju fil haqiqa domin shi ne alhaji na gaske wanda yake tsoron Allah dama neman yardar Allah yana so ya sauke faralin sa ya san faralin aikin haji kuma ya fidda kansa daga laifi na kin zuwa aikin haji bayan Allah ya bashi iko neman yardar Allah ya neman kafara zunubin sa ko kuma a haji ne na nafila domin farar da ke cikin haji saboda kasancewar sa yana da damar haka din wannan shine abin da yasa ya je aikin haji kuma da yaje din ya kiyaye hukunce-hukunce da dokokin Allah abubuwan da aka hana kamar al-rafs al-fusuq al-jidal da abin da ya kama da wannan duk ya kiyaye sannan kuma ya aikata ayyuka na alkhairi ya tsaya akan aiki da manasikul hajj din wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku zo annabi manasikakum ku karbi ku goyi ayyukan ku na hajji daga gare ni yayi shi annabi gurgurdan iko wanda abu ne na kaso wanda ba a rasa ba wannan wani za a iya samu ma amma dai mutum ya zamanto yayi bakin kokarin sa wajen kiyayewa to wannan shine ke tabbatar da aikin haji nagartacce alhajji al-mabrur kenan haji mai nagarta hajjin da aka kiyaye masa haƙoƙinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ladansa wato bai da wani sakamako face gidan aljanna wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku aikata umarninsa ku nisanci haninsa ku guji fushinsa anin ku guji abin da zai kai ku ga azabarsa wa'alamu kuma ku sani annakum ilayhi tusharun cewa za a tattaro ku wato zuwa gare shi za a tsaye da ku gabansa ranar tashin kiyama fa yujazikum bi a'malikum kuma zai saka muku da ayyukanku faman arafa yaqinan annahu yushiru ila Allah wanda dai yake da masani yake sane da wato za a iso kiyasa a zo a gabatar da shi gaban Allah ranar alkiyama to lallai fala yukhalifuhu fi awa ma'murati wa manhiyati bai zai saba wa Allah ba cikin umarninsa ko hannunsa wanda yake da yaqini na cewa zai gamu da Allah Allah zai tsaye da shi gabansa to lallai zai kokarin kiyayewa wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa yake cewa man kana aminu billahi wal yawmil akhir falyaf'al kaza ko fala yaf'alu kaza wanda ya imani da Allah da ran lahira to yayi kaza misali falyasil rahimahu ka gani ya sada zumuncin sa yayi kaza ko kuma da imani da Allah da ran lahira ba zai kaza fala yusija misali ba zai cutar da makocin sa ba idan ne tunanin abin da zai biyo baya din an tsaya da mutum gaban Allah an taso da shi an tsaya da shi gaban Allah na hisabin cewa ba karamin abu ne ba sakamakon yana da muni to zai sa ya kiyaye kuma ba zai sakaci da kyakkyawan aiki ba muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu cikin bayinsa wanda a kowane lokaci a kowace da'a wanda ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa mu zamanto bayi masu neman guzari da ainihin biyayya ga Allah da tsoronsa ta hanyar yin abin da Allah ya umarni da shi da nisantar abin da ya hana sannan kuma da tuba dangane da kasawa da gajiyawa irin wanda ɗan adam baya ainihin rasawa ne muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu saboda lokaci insha Allah nan za mu tsaya na'am na'am wato akwai abinda yake malam ke faɗa nake tunanin shi ne wanda ya hajji na tamattu ko kirani daga cikin wanda yake afaki ya zo daga wani wuri ne ba a makarsa ba kuma hadaya kaga ta lazamce shi ko baya da hadayar da zai yanka baya da abin da yake da zai ciyar a madadin hadayar misali to sai zama kaga azumi zai yi kenan to sai kun ce mu bar mu magana cewa wato baya da abin da zai yanka din to kaga sai aka ce azumi na kwana uku a kwana uku a lokacin da ake aikin haji daga lokacin da ya dauki harami ihrami zuwa kafin wato zuwa ranar arafa ya samu kwanaki uku daga sanda ya ihrami zuwa lokacin arafa in wannan bai samu ba dan sallah da gamda ba a azumi to kaga sai ayyamu tashrik din ne kawai su kare to wannan sai yayi wannan azumi a wannan kwanaki saboda abin da ya wajaba a kansa na wannan aiki na azumi wato madadin hadaya wato kaga wannan shi wannan azumin da zai yi su ma suna daga cikin aiki na hajjinsa yawa to amma idan ba wannan ba mutum ya azumi na tsadawoyi azumi na nafila wa in ba wanda ya rasa hadaya ba wanda zai azumi kwana uku a lokacin hajji ya koma gare su kuma ya azumi kwana goma sama kwana bakwai sama kwana goma ba a yadda wani ya azumi wannan kwanaki uku ba amma shi an yadda cewa in mutum larura ta sa bai samu yayi azumin kafin wato ran sallah ba yawa to sai yayi domin abin da ake gudu shine in wannan kwanaki uku sun wuce to kuma lokacin aikin hajji ya wuce kuma an ce asasa ayyamin fil hajji kwana uku a lokacin aikin hajji bayan wucewar ayyamin tashrik to kwanakin aikin hajji sun wuce a wurin mafi yawan malamai saboda haka da yawa sun ce sai yayi azumin a waɗannan kwanaki ukun ainihin wato domin ya zama ya yi su kafin lokacin aikin hajji ya wuce ina ji shi ne ko Allahu a'lam Allah ya dace da na na tarfu'an idan ɗaukaka kai don girman kai wato su Qurayshawa a lokacin sai suke ganin su tsaya tare da sauran ƙabilu na Larabawa a Arafat kamar kowa sannan a tafi Muzdalifa to su wannan kamar gazawa ce ko kuma wannan bai bayyana matsayinsu ba saboda ka sai kan tsaya a keɓe su kaɗai sauran jama'a suna a misali Arafat amma su su tsaya a Muzdalifa sai dai a ji a tar da su shine Allah ta'ala ya umarce su da cewa su daina wannan girman kai da keɓe kansu ɗin su sadiye da sauran mutane a yi tsayuwa a rafa da su sannan a je a yi kwanan Muzdalifa da su a dawo kada an yi su bambanta kansu da sauran ainihin al'umma shi ne abin da ta rafu ana ita kaburan kenan to Allah ya dace da mu Allah ya mana afuwa insha Allah gobe za mu tashi a aya ta 204 minan nasi man yujibu ka qawluhu zuwa ƙarshe Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله